وأجرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ضلاله. وبعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله. A da izinin Allah ba da kuji sarki za mu ci gaba da karatunmu na Al-Qur'ani mai sarki a wannan sura mai albarka, suratul Taha, wannan masallaci mai albarka na kwahar gida mai martaba sarkin nan. Yau 21 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daidai da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1447 daidai da tarako goma ga watan uku 2026 miladiya. Jiya muna cikin kistar Fir'auna da Annabi Musa alaihi salatu wassalam da Annabi Harun alaihi masallatu wassalam. Mun ga kadan daga cikin abubuwan da ya faru bayan an yi gumurzu an sha kai. Fir'auna ya sha kaya a cikin jama'arsa, don haka sai fara barazanar halaka mutane. Ya ce zai kashe su ta hanyar kisa irin na gilla. Su kuma sai Allah ya ba su ƙarfin imani, suka daure cewa duk abin da zai faru ya je ya faru. Amma yanzu sun riga sun haɗu da gaskiya, sun kuma fahimce ta, kuma sun karɓa, don haka ba za su wato kenan canja ba. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim innahu man ya'ti rabbahu mujriman wa inna lahu nar jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Innahu yanda labarin yake, man ya'ti rabbahu mujriman, duk wanda ya zai gaban ubangijinsa yana mai laifi, jurmu shine laifi, to sai ya je gaban Allah hannunsa dumu-dumu a cikin laifi, to wannan fa'ina da jahannama, wutar jahannama ta tabbata gare shi. La yamutu fiha wa la yahya, ba mutuwa cikin ta, ba kuma wato kenan rayuwa. Wannan magana malaman tafsiri sun kasu kashi kashi wajen fahimtar ta. Da farko suka ce maganan Allah ne, da kansa yake wannan magana din, saboda haka ya zama kenan istinafil kalami, an aje wancan magana, an dauko magana wato kenan sabuwa, domin ayan da ta biyo bayan ta tana magana su sahara da su wanda suka imani din, wanda suka zo wanda Fir'auna ya kawo su sihirin, suka yi sihirin sannan suka ga ayar Allah suka musulunta, to su ne suke cewa inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahatana alayhi min as-sihri wallahu khairun wa abqa. Sannan sai kace innahu man yati rabbahu mujrima, kada idan mun dauke shi wannan maganan Allah ne, yanzu an gama maganan wayancan mutanen kenan a gefe. Amma yawa malamai suka ce a wannan maganar tasu ce Allah ya yi mana hikayenta, dan haka su da suka fadi wannan suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihri wallahu khairun wa abqa, su ne kuma suka fara wa'azi yanzu. Kaga imani kenan ko? Sun karbi imani take, sun fa kuma fara nasiha, take. Saboda haka ake cewa alhakim ya da addinin nan na musulunci yana kan duk wanda ya imani da shi. Yau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa baligo ani wa law aya. Nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa aha wa addaha kama sami'aha. To saboda haka kenan yanzu na mutanen yanzu sun fara aiki kenan. Kaga matsalar fahimtar muhimmancin lokaci kenan. Lokacin da kake da shi a rayuwa ba lalle ne kai yadda kake tsammani ba. Don haka idan akwai aikin da zaka yi na alkhairi, wannan ayat tana karantar da mu cewa kai shi da yanzu. La tatruk amalan yawmi ila al-gadi. Duk abin da ya kamata ce kai shi yau, kar ka bar shi sai gobe. Lokaci ba zai jira, ba lalle ne ya jira ka ba. Kuma in goben ta zo ta a shiga kuma ba lalle ne su kyale ka kai abin ba. Don haka bai ta'allim ne ta'allim muke cewa walam arafi uyubin nasi aiban kanar su kadiri na ala tamami. Saboda haka duk abin da za ka iya yansa to yanzu ka yi shi. Kaga yanzu ga imani kawai suka ce suka fara wazi. Suka ce mai fir'auna innahu lalle yadda lamarin yake. Man yati rabbahu mujriman, duk wanda ya je gaban ubangijinsa yana mai laifi. Baina lahu jahannam. To lalle zai shiga wutar jahannam. Laifi kuma kala-kala ne. Ana son mutum ya je gaban Allah maɗaukakin sarki a tsarkake. In ka je da laifi, laifi zai iya kawo mutum matsala, musamman ma laifin da aka ganganta shi da gangan ka sani wannan ba kyau, ko kuma ka sani wannan ba daidai ba ne, ko kuma ka san wannan ba haka yake ba, amma kuma ka rufe idon ka, wato kenan ka yi, ko kuma ka san gaskiya kuma ka kibinta da sanin ka, to wannan laifin ya fi wato kenan muni. To amma dai wanda suna yi wa Fir'auna wato kenan hannun ka bai sanda ne. Duk wanda ya zo da Allah gaban Allah da laifi, musamman irin wanda Fir'auna ya zo da shi, baina lahu jahannam, to wannan wata jahannam ta tabbata a gare shi. La ya mutu biya wala ya hayako, ba zai mutu ba, ba zai kuma rayu ba a cikin ita wannan. Kamar wannan yana nuna mana cewa azaba tana riskan abu mai rai ne. Azaba tana riskan abu mai rai ne. Idan misali dare a jikinsa kake masa abubuwa na wahalarwa, zai ji azaba. Amma idan ya mutu, to kuma babu sauran raɗaɗi. Ko yawa suka ce wai mali jirhin bimai yitin ilamu, rauni baya da raɗaɗi a jikin mamaci. Yanzu idan mutum ya mutu, ka ɗauko ka kana ta yayyanka shi, ba zai ji ba, saboda mai ai ya riga ya mutu. Saboda haka kenan yanzu azaba a jikin abu mai rai ne ake yinta. Mun bayyana wannan ta yadda za mu daɗa bayyanta abu. Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam da ya ce bai ga huda-huda ba, mali la'aran huda-huda, am kana minal ga'ibina, sai ya ce mai la'u'azzibannahu azaban shadidan aw bi aw la'azbannahu, zan masa azaba mai raɗaɗi, zan masa azaba mai tsanani, ko kuma in yanka shi. Idan ya yanka shi kan ya kare maganar azaba. Idan yana da rai, an ne zai masa. Shi yasa ce la'u'azzibannahu azaban shadidan aw la'azbannahu. Yanzu in ya yanka shi kan maganar azaba ta daga ta kare. Don haka kenan yanzu lokacin jin azaba daban sai da rai. Amma in rai ya fita, to shi kenan yanzu maganar azaba ta riga ta tafi, tun da ƙarshen rayuwa ce. To haka ne yawwa, koye masa wannan, koye masa wannan, kenan in ya yanka shi yanzu zai magana azaba ta tashi. In ko bai yanka shi ba zai riga azabtar da shi. Shi yasa anan Allah madaukakin sarki ne wannan mutanen ko la ya mutu fiha, ba zai mutu a cikinta ba, don haka kenan azaba tana tare da shi. Wala ya haya, shi ko ba zai rayu ba. Ta haka kenan tsakanin mutuwa da rayuwa akwai wani guri daban wanda Allah madaukakin sarki ya tanada shi don tabbatar azabar wanda za a yi masa azaba kenan. Tunda an ce la ya mutu, ba zai mutu ba, kenan yana cikin bayan wannan mutuwa akwai yanayin da mutum zai shiga yana da wani yanayi a cikin wutar jahannama wanda za a bashi wata rayuwa da zai rika jin azaba sannan ita kuma rayuwar ba irin wannan rayuwa ne wanda take mai amfani ba Allah sadi mafarki da abin yake tsakanin wannan da tsakanin wannan in rayuwa ta kare babu azaba in kuwa da azaba to akwai rai to ran nasa ba irin rai ne wanda ke zai masa amfani ba saboda haka kenan wanda duye mutu ya gaban Allah yana mujrimi zai shiga rayuwar da wato kenan bayan ya bar duniya zai shiga rayuwar da wato kenan ita ba rayuwa bane ita ba mutuwa ba shi dai da ya mutu shikenan ya rabina ya kare shi yasa aka ce in aljanna da ƴan mutu sun shiga za a ce ya ahlun nar wa ya ahlul janna kulul bila mautin kun ga kenan babu mutuwa don haka za su rayu su kuma rayuwa ce wanda take za su rayu dan su ji radadin azaba amma ba mai amfani ba saboda ba ta da wani amfani wannan rayuwar a gare su kawai amfani ta kawai sai dingashin wannan azaba din Allah ka kiyashe mu da wannan to mu jima
ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي
الله مدوك كذلك يتشي وإن نبعين الله سيسكة تشيغة ودواء زي أفرعونا دمتان أفرعونا سكة ومن ياته مؤمنا واندي جيم الله كمينا من إيماني كما يندي مكشيري أي ينزم تكبر الله منا مصي إيماني قد عمل الصالحات hakika yayi aiki aiki wanda yake nagari aiki nagari faulaika wa'annan lahum darajatul ula sune za su samu watakin darajoji wanda suke madaukaka da suna da watakin matsayi wanda yake madaukaki ranar tashin alkiyama dan haka wannan ci gaba da wa'azin wa'annan mutanen ne waman ya tihi mu'minan wanda ya mutu yana mai mu'mini kenan sharadin shigan aljannar mutum sai ya mutu yana mu'mini sannan sharadi na biyu sai yayi aiki na gari wala Allah yana daga cikin abinda Allah ya karanta wa inda mutanen da shi shine wannan wa'azin da suke yi tunda ai take suka mutu daga yin imaninsu kuma shi kansa imanin da suka yi suka ce sun yi imani da Annabi Musa yana daga cikin aiki na gari yana cikin aiki na gari sannan yanzu gargadin da suke yi kuma suna karawa kansu wato kenan aiki na gari ne wallahi ta'ala a'lam dara ka duk wanda yaje gaban Allah yana mai imani yana mai aiki na gari to wannan Allah madaukakin sarki ya tara da su darajatul ula darajoji wanda suke madaukaka abinda aka sa aka ce darajat aka ce ita aljanna mataki mataki ne ko yawa mataki mataki ne duk wanda ya shiga aljanna yana da iyaka nasa matsayi wani ma yana da nasa 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 inka ne yawa to saboda haka gwargwadon wato kenan aikin mutum gwargwadon yadda zai nuna darajarsa saboda ai mutane daban-daban suke da azu ai sallar azhar misali a masallaci idan aka sallar azhar a cikin masallaci ai duk an yi sallah wani zai ce Allah ka ji gan Allah ka bari ya shafa ya tafi a musa wani kuma zai koma gefe raka'a biyu akwai bambanci tsakanin wannan da wannan ko haka ne wani kuma ba biyu zai yi ba hudu zai yi suma akwai bambanci tsakanin wannan to hatta a cikin wa'anda suka yi raka'a biyu zaka samu wani raka'a biyu a minti biyu ya gama ta wani kuma raka'a biyu a minti hudu ya gama ta saboda yafi nutsuwa akan wancan da sauransu to da haka wanda suka yi hudun ma kuma wato kenan haka ne to da haka mutane wato kenan daban-daban suke shi da yasa aka ce wai mutane gaba daya الناس في قطر هو إلا العالمون mutane gaba ɗaya su suna cikin hadari na lalacewar aikin su sai dai masana wanda suka yi ilimi sai aka toge su a nan gurin sai aka ce kuma wal alimuna fi qatar illa al amiluna su masu ilimi suna cikin mummunan hadari sai dai wanda suka yi aiki da ilimi yanzu an toge su kenan sai aka ce kuma wal amiluna fi qatarin illa al muklisun ya ga ta sai a can dai sai ka ce wal menene wal amiluna fi qatarin illa al muklisun masu jama'a gaba daya suna cikin matsala da hatsarin lalacewar da me yuwar lalacewar aikin su sai dai wanda suke da sani to wanda suke da sani kaga sun san abin da suke to su din kuma suna cikin hatsari sai dai wanda suka yi aiki da ilimi to su wanda suka yi aiki da ilimi suna da cikin hatsari sai dai wanda suka yi ikhlasi suka yi wato kenan aikin nasu ya zama wato gidan abin su kuma sai aka ce wal mukhlisuna fi khatarin azimin su masu ikhlasi su kuma suna cikin hatsari mai girma hatsari mai girma shine me riya za ta iya shigowa riya za ta iya shigowa neman daukaka zai iya shigowa sum'a za ta iya shigowa neman asali zai iya shigowa da dai sauransu da tsarin niyya ta karkata wani guri ta fa aiki ya karkata shi ma wani guri mai ikhlasi din kansa bai tsira ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi amma da zarar an yi aikin mai kyau kuma sai aka sa neman asali neman girma neman daukaka neman aji a yaba da dai sauran irin waɗannan abubuwan to duka sai kuma abu sai ya rushe don haka akwai matsala da yawa ba tukuna a gaban mu to saboda haka suka cewa man ya tayi mu'mina ko kar amila salihati fa la kalahum darajatul ula wai na mutane kaga da muka irga mataki mataki ne mataki mataki ne akwai mataki na farko na jama'a gaba ɗayan mu mataki na biyu na malamai mu mataki na uku na masu aiki a cikin malaman namu mataki na hudu masu ikhlasi a cikin na malaman namu na biyar shine yafi kowanne hatari shine masu rike ikhlasin nan har su bar duniya wanda ya samu wannan to shikenan shi kan ya tsere kowa da kowa Allah ka samu a ciki jannatu adni
jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa zalika jazaa'u man tazakka
Allah ya ce jannatu adni a bakin wa'annan malamai masu wa'azi mutanen Fir'aun ko da kuma madaukin shi maganar Allah ne kai tsaye jannatu adni shine wato kenan in ana ce to me darajatul ula din ai jannatu adni ai jannatu iqamatin aljanna ce wato kenan ta zama ta tabbata dan in an ce adni jannatu iqamatin in an ce mutum ya zauna mu a Hausa sai mu ce wane ya zauna a Kano su kuma sai su ce aqama fulanu fi Kano yau ya tsaya a Kano ko tsayawar kuma su ne abin su shine zama to da kan ce jannatu adni jannatu iqamatin aljanna dai ta zama dindindin in ka shiga ka zauna to shine annan sai Allah zai sakanta musu kuma bai ce aljanna dai sai ce jannatu aljanna masu yawa wato ba su da iyaka ta yanda wato kinan babu dan aljannan da za a yi waye gari a ce ya rasa gida bil hasali ma zai iya gadan na wani wanda shi bai shigo aljannan ba don haka aljanna suna da yawa kace kace wannan aljanna ta jarri ta tiyal anha korama suna gudana wato kenan a karkashin ta abinda ake nufi da korama tana gudana a karkashin ta wallahi a'lam shine ana son a cire musu wato wata damuwa wanda ka iya shiga cikin zuciyarsu damuwar shine tunda duk inda kaga kogi yana kokuwa yana farara ai alama ce ta ni'ima cikin sa ko dai a samu abinci kamar kifi da makamantansu ko a samu arziki kaman lu'ulul marjan da sauransu ko kuma alal aqalli ya samu wato kenan gefe da gefe nan a samu ni'ima gurin noma ko bishiyoyi kayan lambu kayan marmari da sauransu duka dai wato kenan wannan kayan ne na ni'ima shi daga cikin dabi'ar kogi in yana tafiya akwai wannan abu haka ne to sai zama na kan cewa a wani wata aya Allah madaukakin sarki ne yace tajri tahta hal anhar koramu suke gudana ta gargashin ta yanzu koramar tana gudana a gargashin ta akwai yiwuwa ce wannan koramar daga wani guri take yanzu wannan mutanen da ake magana a kansu ai a Misra suke idan ka duba rayuwar Misra aka ce annilu tharwatin Misra kogin Nil shine wato kenan arzikin Misra da yake abin sun dogara a kansa tun da can 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 har kuma zuwa yanzu nan Nil yana da tasiri a rayuwar ba Misri amma Nil ne ga bi tarihin sa ka bi abin da sa za ka cewa daga 80% din sa daga Ethiopia yake tafowa daga Habasha idan ya tafo gangaro sai ya zo shi Sudan a Khartoum sai gangara sai ya taho Misra sai shiga cikin Mediterranean Sea sai shiga wannan kogin kogin Frat 30-20% dinsa kuma shine wanda ya tafi ya fita tun daga Tanzania ya biyo ta Uganda ta Kenya ya tafi har ya dawo Sudan shi kuma sai ya hadu da wanda ya fito daga Habasha suka hadu suka karfa junan suka tafi kasar Misra to yanzu da a ce wata rana rikici zai faru tsakanin Misra da Sudan sai su zo su kawo digiri mai karfi su tare ruwa ba zai je ko kwaya ɗaya ba zai je Misra ba akwai rita damuwa ko babu akwai damuwa yanzu ko Najeriya nan wannan nefar tamu da ake sa installing ta ka yanji dam din nan da Niger za su tare riba Niger tunda ta gurin su ya fito Niger nan nan za mu rikice tsakanin mu da su ko sai su je su abu su tare ya zama riba Niger babu shi to da za a samu matsala abu na farko shine nefa za mu rasa ta zamu rasa ta wannan nefa da ake mana yanga a kanta za a rasa ta kaga kina akwai damuwa sannan akwai abubuwa da yawa wanda za su biyo baya to amma wannan tsoron da wannan damuwar ubangiji Allah bai yi niyan ya tabbatar da shi a cikin zuciyar yan aljanna ba dan haka sai ya ce musu tajri min tahtiha yanzu ruwan da yake gudana dama a karkashin aljannar ka yake ba daga aljannar wani ya fito ba ballantana ya tare maka taran kun bata to saboda haka kafa yana da karfafa mana wato kenan guyewa me yake faruwa mu ci gaba babu lokacin da dan aljanna zai zama ya shiga damuwar cewa wai koramin da suke ce kan aljannarsa za a tare daga aljannar wani idan wato kenan bacin rai ya faru a tsakaninsu to shi yasa yake cewa tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha za su dawama a cikin wannan hali da wannan wato kenan yanayi wazalika wannan kuma jaza'u man tazakka sakamako ne na wanda wato kenan ya tsarkaka ai tazakka wanda ya tsarkaka ma'ana aikin sa ya zama aiki mai tsarki sawa'un aiki ne wanda yake na practical kaman wato kenan sallah kaman azumi zakka haji da sauransu sadaka da sauransu akwai wato kenan tsarki a cikin su an yi su dan Allah ba tare da wato kenan abin nan ba dukiya da mutum zai kasuwanci ya nemi asalinta daga halal ya investing akan halal ya samu wato kenan jari wanda yake na halal ko sallah ne ya bi ka'idodinta ya nemi tsarkinta ya komai komai da sauransu ta zakka kenan ko kuma tsarki na zuciya ta yadda a cikin zuciyarsa babu riya babu hasada babu neman daukaka babu kaza kaza duk abin da yake yi akwai ikhlasi a kansa dan Allah yake yi to wannan shine wazalika jaza'u man tazakka sakamakon wato kenan wanda wato kenan ya tsarkaka wannan kuma wato kenan sai da taimako na Allah madaukakin sarki to mu ji mana
walaqad auhayna ila musa an isri bi ibadi فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى
الله ما دوكا جزر يتي ولا كده حقيقة أوحينا إلى موسى من يوحى يزوى على النبي موسى أن أسر بإبادي تشوى كي تفي الدلي دباينا يزوانا لأننا دونا من تشوى باين أين لكما تكاني موسى alayhi salatu wassalam da dan uwansa Haruna ta gefe daya da Fir'auna ta gefe daya Fir'auna bai sha da dadi ba sannan kuma ya kashe wa yanda ya nemo dan su taimakawa wato kenan annabi Musa yanzu rigima ta sake dawowa tsakanin sa da kibdawa mutanen annabi Musa alayhi salatu wassalam don haka yanzu tsangwamar sai ta karu yanzu sai aka zo ana kiran su da terrorism da sauran abubuwa saboda ka tsangwamar sai ta karu takunkumi ya karu matsala ta karu komai kansu a yayata su a duniya taska bayan da Amerika take wa musulmai to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce to yanzu yanda za a yi ka ɗebe duk ɗan bani Isra'ila duk gaba ɗaya su ku tsallaka daga Misra ku shiga cikin Falastinu
ba shike da magana ta mutu ba eh shike dan to wannan Mediterranean Sea din ku tsallaka shi kawai sai ku tafi kasar Palestine dama an ta masa suna wato kenan al ard al ma'had ko ko al ard ard al ahad promised land kasan da aka riga aka yi alkawari cewa nan ne watattaran su to saboda haka sai Allah madaukaki sai yace na maka wahayi ka ɗebe su maza ku bar abin nan to amma babu yadda za a yi su bar Misra su tafi wato kenan Palestine dole sai sun tsallaka wannan kogi wannan Mediterranean Sea wanda ya fito daga Habasha ya biyo ta Khartoum ya shigo cikin Misra yaje fada a cikin wannan babban kabila din to sai sun tsallaka wannan gurin to shine sai Allah barkatu take yace masa annabi Musa la takafu darkan ko kada ka ji tsoron wato kenan halaka kada ka ji tsoron wato kenan ruwan zai halakar da ku sannan yace menene wala takshar kada ku ji tsoro kwata kwata ma a rayuwar ku ma a komai da komai ma kar ku ji tsoro Allah ya ba Musa alayhi salatu wasalam yanzu gari kenan ai garanti kenan amma me yasa yace su fita da daddare saboda dare yafi natsuwa Fir'auna ba zai yarda a ce Musa alayhi salatu wasalam duk da sun mai da yan bani Isra'ila saka class citizen ba zai yarda a ɗebe jama'ar gari a bar masa garin sa ba zai yarda ba wasu suka ce wai tashi abin da mai gari yake ya ɗebe community gaba ɗayan su su bar gurin ba zai yiwu ba to amma kuma ya zama laruri dole su bar gurin in ko ba haka ba addini ma ba su iya yi ba kuma dama aka ce idan addini ya gagara a nan a bar nan ɗin a koma inda za a yi Allah maɗaukaki sarki ce ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a ƙasata tana da yalwa don haka ni kaɗai za ku bautawa in ba za ku bauta min a nan ba ku tashi daga nan ku koma wani guri kawai shikenan kuma ya hajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragama kasira har ma wasu abu duk wanda ya hijira don addinin Allah to zai samu wato kenan yalwa a duk inda ya tafi to da ka in ba za ka iya bautawa Allah yanda ya kamata ba sai ka kaurace daga nan sai ka tafi a bin ga abin da annabi Musa alayhi salatu wasallam Allah ya ce su yi kenan wannan matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance ta a lokacin da addini ya zama abin tsangwama a Makka ya ce ne mafaka shi da kansa da farko yayi trial daifa ba su karbe shi ba sannan yayi trial Habasha ta karbe shi dama kuma ta tafi nesa ta fita daga cikin ƴan uwansa yana ta trial kuma sai Allah ya kawo masa Madina sai ta karba to da haka sai suka yi kaura daga Makka suka koma wato kenan Madina dan haka kowane musulmi a duk inda ya zama ba zai iya bautawa Allah madaukakin sarki yanda ya kamata ba to bai da dalilin zama a wannan gurin yana daga cikin abubuwan da Shehu Usman dan Fodio Allah ya masa rahama yayi amfani da shi wajen tara mutanansa dan yin jihadi yayi amfani da hadisin da yake cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci muminin da ya zauna tsakanin mushrikai kai ka zare jikin ka tafi can cikin arna ka je kai zaman ka dan Allah zai tafi abin dan haka sai ta sakulo mutane ta zakulo mutane ta za duya tara mutane a zafara har suka taru suka karfi duk almajiran sai tara su duk almajiran addini ya tara su a wannan gurin har suka samu karfin da suka yi jihadi dan tabbatar da addinin musulunci don haka lamarin hijira lamari ne wanda yake a tarihin duniya dan adam ya san shi ko a addinance ko kuma a duniyance yanzu ne ma aka samu stability mutane suka zauna suka abina musamman Larabawa da ko ana kira su wato kiran ruha daga nan sinan ko mu nan yanzu cikin masallacin nan in ka daddanna kowa zaka garin babansa can ne wai babansa sun tafi daga gari kaza wato sun tafi daga gari kaza saboda dan adam daga cikin abina dinsa shine cewa inda bai ji dadi ba sai bar gurin ko wai na ji dadi shine gari ba na saba ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ce musu tafi dan haka yace su tafi da daddare asri ai isra'i da daddare ake yin sa ko subhanallazi asra bi abdihi laila to saboda haka aka ce da daddare su wayannan tunda ba su san falar din su ba suna kwance suna bacci su kuma sun shirya shikenan Allah menene fandala ko hum ya takafatura su kuce mazan ku tafi Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka to haka suka yi to ba an kara ba sai da duk ƴan bani Isra'ila suka tattale suka fice suka bar Misra sun yi nisa akan hanya sai aka kai Fir'auna labarin cewa mutanen kafa sun zare jikin su sun bar kasar nan to muje
fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum وأضل فرعون قومه وما هدى
الله madaukake sarki yace bayan sun gano fadbahun fir'aun sai fir'aun ne mai yace abi su maza maza ya aika sarkin yaki da sarkin waye da sarkin waye aka zo duje ma aka tara ka haudawaki maza maza aka bi su me yasa za su fita su zo su bayani in ba haka ba su dawo gida su zauna su ci gaba da zama bayi ko kuma a halaka su a inda aka same su to kaga wannan abu ne da yake ba mai sauki ba to daga sai bi su bi jinudi shi da shi da rindinansa kenan da kansa ya fita kaga wato kenan abin da aka ce fir'auna da kansa ya fita wato babban aiki ne to sai daga sai suka tafi dan haka ba ga shehu mila yami ma ga shehu abin da ya lullube su ya halaka su na kogi sai ya abin da kenan an tagace mana kissa musan cewa da annabi Musa ya je shi anan kaga ba a fadi abin da yake faru ba amma a wata aya Allah ba da kuke sarki ya fada yace ga tattaunawa da suka yi da suka je bakin kogi su mutanen annabi Musa suka ga suka ce inna la mudrakun saboda gaban mu kogi ne bayan mu kuma ga fir'auna da mutanen suna zuwa sai yace musu a'a kana inna ma'i rabbi ubangiji na yana tare da ni dan haka Allah zai nuna mu mafita dole zai nuna mana mafita to saboda haka sai kwantar musu wato kenan da hankalin su da aka zo dab da fir'auna ya iso Allah ya ce masa ka bigi sandan naka wancan sandan to ga ɗaya daga cikin amfanin su kenan yanzu ka bigi ruwan da sandanka da ya bigi ruwan da sandansa sai hanyoyi guda 12 suka bude gwargwadon wato kenan adadin kabilun su bani Isra'ila abin nufin shi ne ga ruwan da yanda yake amma sai sandare duk ruwan sai ya zama kankara kankara sai nan ta tsage nan ta tsage can ta tsage nan ta tsage sai aka samu wato kenan hanyoyi na wucewa a tsakiyar kankara haka suka wuce ko wayannan kabilan ku bi ta da ku bi ta da ku bi haka suka bi a musu amma kuma Allah ya mai da abin ya zama wato kenan kaman gilas ta yanda wayannan suna kallon ƴan uwansu wayannan suna kallon ƴan uwansu ta cikin gilas ruwan ya zama kaman gilas to haka suka wuce suka tafi su ko bayan sun tafi fir'auna da mutanen sun wasu ko suka je ga hanya ta gayi shikenan su sai suka shiga lokacin da wayannan karshen na karshen su ya gama shigowa su kuma wayancan na karshen su ya gama ficewa tara kai sun da ruwan a tsake kenan ko sai ruwa kuma yanda yake to shine gashe hon mene ne mi ma gashe ho Allah sai ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu fir'aun sai ya zama ya batar da mutanansa wa ma hada bishirar da suwa a matsayin sa na shugaba ya kamata ya zama yana da wato kidan quality da zai shiryar da al'umman sa zuwa ga abin da yake daidai amma bai ba malamai suka ce ta hanyoyi da yawa hanya ta farko da ya batar da mutanansa shine kin karban manzancin annabi Musa domin da fir'auna ya karba da jama'a za su karba amma rashin karban sa ya sa mutane ba su karba ba dan haka duk wanda ba su karba ba a dalilin fir'auna bai karba ba to fir'auna ya fitar da shi na biyu ya yaudare su domin ya nuna musu cewa wannan mutumin ya zo ne ya kashe ku ya fitar da ku a garin ku sannan su zama su ne masu mulki kuma ba haka ne gaskiya lamari ba saboda wannan yaudarar duk wanda ya yadda da wannan yaudarar sai ya fi fir'auna akan wannan to hakika fir'auna ya batar da shi sannan daga ciki kuma akwai wanda ya azabtar da shi da yaso da yaso da duk wanda ya zama kan cewa wato kenan ya yarda fir'auna ya yi barazanar zai kashe shi to saboda sai wasu suka tsorata dan kar fir'auna ya kashe su to duk wanda ya tsorata ya bi fir'auna akan wannan fir'auna ya batar da shi ko fir'auna bai shirye da shi ba sannan ɗibar su da ya suje su bi annabi Musa su halakar da annabi Musa su sai suka halaka dan haka yanzu anan ma Fir'auna ya fatar da mutanansa bai shige da su ba kenan duk qualities da ya gabata a ce Fir'auna yana da shi na shugabanci to Fir'auna ba shi da shi saboda haka kaman ga wannan ayat tana karantar da mu cewa kowa in Allah ya bashi shugabanci to amana ce aka bashi abinda zai yi shine wato kenan yayi abinda zai amfani al'umma sa bai halakar da su ba ba ga halakar da su ba dan haka shi yasa ake cewa kamar da makarta a bayan nan idan ana son kasa ta gina akan adalci ta gina akan tsari mai kyau to su masu yin doka shugabanni kenan kar su tsara tsarin ta yanda su tsarin zai benefit ko yau kar su tsara tsari ta yanda su ne za su amfana da tsarin a su tsara tsarin su ba za su amfana ba sai dai da ra'iya su ne za su amfana talakawa su za su amfana idan ya zama akan haka ake ginawa to sai ka ga shugaba ya zama alheri a al'ummarsa kullun abin da yake tunani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ce abin da ya sa a gabansa shine ummati ummati zai iya kwana bai ci abinci ba amma yaga wani bai ci abinci ba zai iya tara mutane ci alaima musa abin da zai to wannan shine abin da wato kenan ya kamata a ce amma Fir'auna ya rasa wannan adalla Fir'auna qaumahu ya batar da mutanansa wa ma hada bai shirye da su ba dan haka bai cancanci shugabanci ba to jama'a
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
الله بارك في جسرك يا بني إسرائيل يا كو أم بني إسرائيل يزوكم كم سلمون فتا أجتم وني شافي ومشي غوني شافي دبا يزو أنغا بدا مغانا في رأونا فرعون يا متبا Allah ya halaka da shi ya halaka da mutanansa sannan yan bani Isra'ila sun tsallaka daga Misr sun koma Palestine yanzu suna Palestine wannan Palestine din da ake yi a cikin ta to suna wannan gurin yanzu me ya kamata su yi da suna korafi cewa Fir'auna bai ba su dama su bauta wa Allah ba Fir'auna ya takura musu Fir'auna kaza Fir'auna kaza Fir'auna kaza kuma Allah ya musa alƙawarin wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastaklifannahum fil ardi kama taklafa alladhina min qablihim Allah ya alƙawari duk mutanen kirki inda sun dore akan cewa suna neman tabbatar wato kenan adalci a ban kasa Allah madaukakin sarki alƙawari zai kalifantar da su a ban kasa zai jarraba su okay da azalimin da suke Allah zai jarrabe ku sai ya ba mu abun a hannu kamar yadda yawa waɗansu suka zo kafin ku sannan kuma ku yi zuru kai mata amalu na ko innal ardha lillahi yarsaha man yasha'u min ibadihi ko ko kuma innal laha mustaqlifakum fiha fa yanzuru kaifa ta'maluna Allah zai kalifantar da ku zai kalifantar da ku yanzu yadda muke nan haka na rabu mutalakawa ne sai ga wata rana kuna cewa ba a yin adalci ba a kaza 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 sai ga Allah ya jarrabe wani mu sai ya zama shine wata siya kuma sai ya ga za a yi to kamar hakan nan ne Allah ya ce ya bani Isra'ila kad anjinakum min aduwwikum hakika mun tsarar da ku daga abokin gaban ku yanzu ba mu abokin gaba yanzu sai da ku tafi mutawa Allah ku kike sai ki ko da yake nan labiyu wa adnakum janibat turul ayman mun yi alkawari da ku ku zo gefen wannan dutse din Allah madaukakin sarki zai yi magana da ku kamar yadda kuka ce wai ba za ku wota wa Allah ba za ku yarda da Annabi Musa ba har sai wato kidan kun ji maganar Allah Allah madaukakin sarki ce to ka dawo wade ba mutane a cikin mutanen ka da ka yarda da su wautar Musa min qaumihi qaumuhum 70 rajulan ya zaɓo mutum 70 a cikin mutanansa don su zo su miƙatin da ake magana a janibin turul aymani kenan za su ji maganar Allah da kunnansu hakan nan abin ya faru amma me ya faru abin da ya faru shine da aka je suka ji maganar Allah sai suka ce a mu lallumina laka hatta nara Allah jaharatan ya zaɓo mana Allah da ya fili ba mu yadda da maganar ba so da haka Allah madaukakin sarki sai ya halakar da su Annabi Musa ya ta'addu'a ya tafa mama Allah madaukakin sarki ya dawo da su yanzu nan Allah madaukakin sarki yana musu abin da ake cewa kira zikir ta'addud ni'ama na farko abokin gaban ku mun halaka shi yana daga cikin abin da yake hana ku yin addini mun kawo da wannan na biyu da kuka zo an kawo ku promise land ko kartar da aka muku alƙawari za ku mallake ta to yanzu an dawo da ku gashi kun dawo a cikin ta me ya rage motar Allah madaukakin sarki amma kun yi taurin kai akwai ma abin da ba a faɗa a nan ba shine maganar Samiri me ya za mu same shi a gaba yanzu an ce za ku je ku ji maganar Allah an karrama ku da wannan haka ne a janib durul amin wa nazzalna alaykumul manna wassalwa sannan mun saukar muku da darba da kuma wato kenan ƴaƴan fakara manna da salwa wannan kuma lokacin da suka yi tawaye suka ce ba za su je yaki ba annabi Musa ya ce mu je mu yaki suka ce ba za su je ba mu je yaki suka ce ba za mu je ba daga cikin suka ce musu izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna da kai da ubangijinka ku je ku yaki amma mun muna nan a sauri mu gida za mu koma gida za ku koma eh annabi Musa ya ce inda zai sa da yushau dan nun da wani suka tayi suna ta musu wa'azi suna ta musu wa'azi suka ce san wallahi gida za su koma okay gida za ku koma Allah ce fa inna ha muharramu ta alaihi sai aka haramta musu zuwa gidan sun kama hanya za su tafi gida sai suka batan kai 40 sanatan yatiquna fil ard shekara 40 suna baganiya a cikin jeji basu gagari ko guda ɗaya ba basu gagari ko guda ɗaya ba to a cikin wannan batan da suka yi to annan ne da suka nemi abinci sai Allah madaukakin sarki ya ba su darba shine wato zuma da kuma wato kenan ƴaƴan salwa ita ce fakara suna ka tsuntsaye fakaru za su zo gurin su su kama su yanka ba sa gudu kamar irin kajin agrin din nan kadar agrin da kanka za ta gudu ta tafi nan eh haka za su kama su da yankawa suna ci da yankawa suna ci su ci nama su sha zuma su ci nama su sha zuma kuma Allah madaukakin take ba su ruwa har yanzu da sauransu sannan Allah madaukakin sarki ya mayar musu da sutura su ta zama kamar ta sosu in zo yana bukatar uwan madan ya wanke kayan sa ba ya bukata yana bukata ya je gun tela dan ya gwada shi ba ko kuma in ya yage je tela ya gyara masa ba kayan su kullun a wanke kuma a goge kuma kullun sa kuma kayan su baya mutuwa ballan da nasu je sun yanko yadi ba su bukatar zuwa gurin mai yadi miyadi ba zai ci kudin su ba shekara 40 din nan haka da suka shiga haka kowa ya fita da kayan sa kuma kowa ya fita bulbul to Allah madaukakin sarki ce mun yi muku wannan mun saukar muku wato kenan da manna wa salwa sannan sai muka ce muku me
kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fa yahilla alaykum ghadabi وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَيْ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
Allah ma da kuke take ce musu kulumi dai ba ta mara saka da ku fice daga dada da abin da muka arzuta ku wato kenan da shi anan bayan shekara 40 din da suka yi suka ce ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid ba za mu taba yin hakuri akan abinci da kullun nama daga nama sai zuma a mu muna roƙo a ba mu dama mu fita a cikin wannan batanka mu je mu samu gari mu noma ka ci yalo ka ci dankali ka ci gwaza eh ba da gawo amma min bakali ha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa fasaliha aka ce a tastabdilu alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair aka kuke so ku canja nama ya ishe ku kura so sai kun yi wahala to shikenan eh bi misra an ba ku da ba ku shiga za ku fita a cikin jeji za ku samu wani gari daga cikin garuruwa ku je ku zanna ku je ku yi noma to fa da suka fito fa yanzu babu nama babu zuma idan kanka ka ci yala sai ka ji ka nemo iri ka zo ka yi raidar sa ya giro wata guzarar ka cira ka ci da haka wa durban alaihi zillatu wal maskana kaskanci da talauci kuma sai zo sa yanzu riga su za ta yage sai sun je gurin cela yanzu jikin su zai yi datti sai sun nemo mai sabulu yanzu kaza kaza da zilla da maskana kaskanci da walakanci duka sai ya zama ya same su a cikin wannan to amma duk da haka Allah wanda kuke zake ce shikenan gashi ga ya lo me neman yana lo me shinkafa ya me kaza me kaza ya kullu bi tayyibati mara daga rako duk da ka ga abin da muka rusa ku ci Allah wanda kuke zake bi hana musu ba amma da sharadi wala ta daga fihi kada ku yi dagawa a cikin sa amma me yasa jin suka sai dagawa saboda dabi'a ce ta ɗan bani Isra'ila a matsayin su na mutane kullum a cikin dagawa suke kullum a cikin zalunci suke kullum a cikin zalunci suke saboda aqidar da take cikin zuciyarsu da suke cewa nahanu abna'ullahi mu mu ne ƴaƴan Allah kuma Allah ma yafi son a cikin dukkan ƴaƴan nasa wannan yasa suna amfani da wannan damar su zalunci kowa kullun tunanin su akan ya za su zalunci wani ne saboda me suka ce laisa alaina fil umina sabil jahili dan mun ci kudin sa babu wani matsala don haka shi yasa suka ce al wasilatu tugarrir al gaya ko okay al gayatu tugarrir al wasila al gayatu tugarrir al wasila the end justify the means wannan aqida ce tabbatacce a cikin abin din su the end justify the means saboda daga ƙarshen ne zaka samu shi du hanyar da ka bi mutane dari ka rusa ka walakanta ko ka kakkashe kai me inda ka cin magurin ka shikenan kai kai daidai to saboda haka shi yasa har kullun haka suke tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa a Madina su suke juye abubuwa fiye da Larabawa kuma tun kafin ma musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a zamanin Annabi Dauda da kafin Annabi Dauda barna da yan bayi Isra'ila suke kullum a kan zalici yanzu yaki nan da ake naji wani juyu yana cewa za a yi yaki za a yi yaki za a yi rushe rushe za a yi kashe kashe amma kasuwancin abubuwan da aka lalata to juyu ne za su ci ribarsa saboda su suka tsara yakin kuma sun tsara shi ta yanda za a samu scarcity na abubuwa da yawa ta hanyar transportation ta hanyar mai ta hanyar menene ta hanyar menene duk sun tana da solution ta yadda kuma a gurin su za a jawo ne wayannan abubuwa za ku su za su tire ba suna calculation na duk abin da yake faruwa a duniya su ne saboda su samu wato kenan abin nan kuma kowa za su halaka ba damuwar su bane duk abin da za su rusa wato kenan wato yin ba da musu bane amma kaga Allah ce musu yayi sai haka da amma ya ce wala ta daga kada ku yi dagawa kada ku yi wato kenan zalunci ku wuce gona da iri ko fa hilla alaikum ghadabi in haka ta faru to fushi na zai sauka kan ku shi yasa Allah ya aiko Annabi Dauda ya zo shi da daluta suka halaka su shi yasa Allah wanda kuke sarki ya aiko Mukti Nasar ya zo ya yake su ya halaka su shi yasa Allah wanda kuke sarki ya aiko wato kenan Salahuddin al-Ayyubi in fasadin su zasu yi yawa abin kasa sai Allah zai kawo su zai kawo check and balance sai aka wanda za a share su Salahuddin al-Ayyubi haka ya bayyana ya share su daga baya Hitler ya zo shi shi ma yayin musu irin wannan annihilation din to zuga shi Allah ya kawo wannan lokaci kuma sun sake reconstructing din kansu to muna addu'a Allah wanda kuke sarki ya sa a wannan lokacin in an halaka su shine na ƙarshe amin wa man yahlil alayhi ghadabi wanda duka fushi na ya sauka akan sa ku gadi hawa hakika ya halaka inji wasu malami hawa ai halaka ya halaka aka ce fushin Allah ya sauka wasu kuma suka ce ai habata ya fado daga sama zai fada cikin hawaya hawa daga hawaya ne ayo to kidan zai fada cikin hawaya ko kuma daga inda yake in aka bude kasa zai fada cikin hawaya tunda wutar dama a kasa take ko to daga inda yake nan zai setin za a bude masa setin da zai fada cikin hawaya su ko sai dai ji shi wato kidan a zakiyarta mana ba zai ci riba ba wato kidan a rayuwarsa kwata-kwata ba zai ci riba ba kuma Allah ba da kuke sarki yace karku gudu ina wannan barazana inni cewa ni Allah la ghafaru wallahi mai yawan gafara ne liman ta ga duk wanda ya tuba duk mutumin da ya abin da ba daidai ba rai bai halinsa ba yana duniya sai ya tuba Allah yace wallahi ni mai yawan gafara ne kaga bai ce gafir ba a wani gurin cewa gafir zambi wa kabilin tawbi amma ne yace ghafar ala wazan fa'al dan ya tabbatar maka cewa abun ghafar ne yake mai tsanani ce mai yawa ce kuma a kowa yake sai dai wanda bai tuba ba wani daga faru liman taba duk wanda ya tuba wato kenan ni mai ghafara ne a gare shi illa man taba wa amana wa amila salihan idan mutun ya tuba yayi aiki aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah ba rubin sarki zai karbi wato kenan tuban sa wa man amana illa man taba wa amana wanda ya tuba yayi imani wa amila salihan yayi aiki aiki nagari aiki nagari summa ihtada sannan ya nemi shiriya a gurin Allah madaukakin sarki wato kidan shidaya kashi biyu ne ko akwai hidayatul irshad akwai hidayatul tawfiq hidayatul irshad kai zaka nemo ta duk abubuwan da zai sa ka shiriya din kai zaka nemo shi ko yawa ka karbi gaskiya kai kokarin abubuwan da kake kwatantawa kai kokarin sallanka kokarin azuminka kokarin gaskiyarka da sauransu hidayat tawfiq kuma sai Allah barkake take maka wato muwafaka zuwa ga abin da yake wato kenan shine yafi dacewa tunda ka sallama Allah barkake sarki to Allah barkake sarki ce duk wanda yayi wannan to ni zan gafarta masa to buje to lokacin to alhamdulillah zan mu dakata ana insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah barkake sarki ya ba mu ladan sa Allah ba mu yi faiki da shi abin da muka kuskure ya Allah muna roƙanka da gafarta mana ko kuma nuna mana kuskuren ka ba mu yi fangyara na'am.